السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. bayan haka ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan yammaci, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Injimi a nan jihar Borno garin Maiduguri a wannan rana ta Lahadi 22 ga watan Ramadan, hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1429, yanayin da ya zo daidai da 21 ga watan tara shekara ta miladiya ta 2008, a inda muke cikin tafsirin surati Hud. A jiya mun kwana akan aya ta 49, inda za mu tashi kan aya ta 50 daidai. Kafin nan akwai ansa tambayoyi da kuma sanarwa. Dangane da fita da ake yi zuwa gidajen yari da asibitoci da gidajen marayu da ake kai taimako daga wannan masallaci duk shekara, kuma kwanakin baya mun yi sanarwa dangane da bukatar wannan taimako da ake karba daga hannun yan uwa. To akwai abubuwan da aka samu har zuwa yanzu. An samu taimako kamar haka: shinkafa buhu goma, suga buhu goma wanda matar mai girma gwamna ta aiko. Akwai ƙur'anai da aka samu 24. Akwai minhajul muslim guda 2 da riyadus salihin guda 3 da ahkamul jana'iz guda 2 da umdatul ahkam guda 2, sai kuma tufafi set 115, sai kuma kuɗi naira 25,000, sai kuma tabarmi guda 20, da har zuwa yanzu dai ana buƙatar taimako akan waɗannan abubuwa da aka ambata kafin lokacin da za a je a kai wannan ziyara, wanda ranar da za a tafi kai ziyara ɗin ita ce ranar Laraba 25 ga wannan wata, in Allah ya kai mu. Saboda haka ‘yan uwa waɗanda suke da niyyar taimakawa har zuwa yanzu dai ƙofa a buɗe take, za su iya ganin waɗanda abin ya shafa su ba su taimakon da za su iya bayarwa na abubuwan da ake buƙata. Allah maɗaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi. Dangane da tambayoyi, wannan yana cewa: yaya hukuncin taron da mata suke yi ranar da za a yi wa yaro da aka haifa, wato ranar da za a yi masa suna, ya hukuncin wannan taron? Wannan taron al'ada ce, ba wai addini ba ne, ba ya da alaƙa da raɗa masa sunan ko ƙin raɗa masa sunan. Idan da za a ce sunan ba zai raɗu ba sai da wannan taron, to nan ne aka shigo wa musulunci da wani abu samu. Amma wani haɗuwa ta nuna wani farin ciki, wannan ba zai ci karo da koyarwa ta addinin musulunci ba. Matuƙar dai wannan haɗuwar da za su yi ba za su yi abubuwan da zai saɓa wa Allah ba. Idan har haɗuwa ce da za a saɓa wa Allah, to wannan koda ƙur'ani za a karanta, in dai har zai zama akwai saɓan Allah kuma a gurin, to bai halatta ba, ballantana wani abu ne na duniya. Saboda haka in har za su kiyaye dokoki ba tare da ana saɓa wa Allah a gurin ba, to wannan babu komai. Baya daga cikin abubuwan da aka ƙaƙa ba a shi raɗan sunan ya raɗu. Wani lokaci ma za ka ga an yi sunan yau, sannan gobe ma su yi taron, ba ya da alaƙa da sa wa yaro suna. Suna kam da zarar kwana bin nan, da zarar an haifi yaro kana iya sa masa suna, ba wai ma sai ya yi kwanaki, kana iya cewa sunansa kaza. Tun ma ba a haife shi ba, in ka ga dama ka iya cewa kai Abu Abdullahi ne ɗanka da za ka haifa, in namiji ne ga sunansa. Wannan ba wani abu. Aisha radiyallahu ta'ala anha ana mata alkunya da Ummu Abdullahi tare da cewa ba ta haihu ɗin ba. Wasu sun ce ana nufin Abdullahi ɗan Asma, wato ‘yar uwarta. Haka za ka iya alkunya da sunan wanda kake tsammanin in ka haifa za ka sa wannan suna ɗin, ba wani abu. Gobare kuma har a gashi an yi haihuwa ɗin, kaga ka haifi ɗan sabon maka ɗa namiji, shi kenan sai ka ce ai daman Abdullahi ne da ake jira, gashi Allah ya kawo shi. To kuma in abin nan yini na 7 ya zagayo, shi kenan sai a yi yanka. Ana yin yanka a yini na 7, ba a yini na 8 ba. Mu galibi sai ga a yini na 8 ake yanka, amma cewa aka yi aqulahu fi yawmi sabi'i, ana yi masa hakika a ran ayinin sa na bakwai da za a haihu da za a yi maka haihuwa yanzu yau wace rana kenan Lahadi aka yi maka haihuwa yanzu a irin wannan lokacin to ranar Asabar zai zama ranar yankan sunan sa kaga an samu kwanaki yayi ne bakwai to mu yawanci ba a lissafawa da yinin da aka haife shi a ciki in an tashi sai a lissafa daga yinin da zai je na gaba wato sai a fara lissafin daga gobe litinin saboda haka sai a ce litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi shine bakwai wanda ba haka bane zaka fara lissafi daga yinin da ya riska matukar rana bata fadi ba idan rana ta fadi shikenan wannan yinin bai riske shi ba don haka ba za a lissafa da shi ba da za a yi maka haihuwa yau bayan magaruba bayan an sha ruwa to zaka fara lissafi ne daga litinin amma matukar ya riske wani bangare na yini kafin abin nan to bai kamata a sare da wannan yini ba wannan shine lissafin da yafi zama daidai da hadisin da yace yu'aqqu lahu fi yawmi sabi'ihi amma galibi mu fi yawmi thaminihi muke masa rana ta yinin sa na takwas ko da za a haifi yaro wato bayan sallar asubahi kaga ranan ma bata fito ba amma in aka tashi sai a kilissafa wannan yinin gaba daya da za a yi maka haihuwa yau Lahadi bayan asuba to galibi yadda al'adar mu ta gudana ba a lissafa yinin duka tare da cewa ya samu yinin dan ranan ma bata hudo ba ya samu wannan yinin wai sai idan an haife shi kafin asubahi to wannan kauli ne marjuhi saboda haka wannan shine suna sauran kuma abinda mutum zai yi na farin cikin Allah ya bashi wata ni'ima ya bashi wata hiba wannan ko ba da alaka da sunan yayi ko bai yi ba in yana da dama yayi shikenan ba da dama kuma kamar ka kira mutane ne ka ce su zo su ci abinci gidanka wannan ba ya da wani abu sai kuma magana da yace yake cewa lalle malaman aqida sun hana mutum ya durkusa ma wanda yake tsaye dan gudun kada ya taba masa aqida yace ya gamsu da haka sai dai wasu suna kawo hadisin Mu'adh suna kafa hujja da shi cewa annabi ne ya hana amma kuma hadisin yana magana ne akan sujjada kuma yadda yake cikin hadisin wato har yayin da ya kokari ya kawo hadisin da larabci cewa da yayin da Mu'adh ibn Jabal ya dawo daga Sham sajjada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin tafsirin Ibn Kasir wa kharru lahu sujjada suka ce saboda haka sujjada aka hana ba durkuso ba wannan ba daidai ba gaskiya bane sujjada a larabci ana tana zuwa da ma'anar durkuso Mu'adh ibn Jabal da ya dawo daga Sham ba wai ya sa goshinsa a ƙasa bane dan an ce ya fadi ya yi sujjada ba yana nufin ya sa goshinsa a ƙasa ba ya sunkuya ne domin sujjada ana amfani da ita ana laƙinta alal inhina wanda shine durkuso kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa banu Isra'il wadkhulul baba sujjada wadkhulul baba sujjada ka gaya mun yadda za su shiga kofa kansu goshinsu a ƙasa ta yaya za su shiga goshinsu a ƙasa ka ga ma'ana su sunkuya su shiga a sunkuya shine ma'anar wadkhulul baba sujjada ai in ka duba duk tafan tafsiri tun daga su tsabari zaka ga duk suna wannan bayanin ashe kaga as-sujud yati bi ma'na al-inhina shine durkuso zaka samu Qurtubi mai tafsiri yayi dogon bayani akan durkuso din ma yace wannan baya da kyau makaruhi ne wato ba abu ne wanda yake abin yabawa ba ballantana har ya zama girmamawa saboda haka ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisin Anas hadisin Tirmidhi da wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yalqa akhahu ayanhani lahu qala la mutum ya hadu da dan uwansa ya durkusa masa manzo Allah ya ce la ya kama shi ya sumbance shi ya ce la ya ce su bashi hannu su gaisa ya ce na'am to kaga ya ce ayanhani lahu ya durkusa masa ya ce la kaga wannan nasi ne da yake nuna durkusan ba girmamawa bane saboda haka in mutum ya durkusa ba wani to ya san cewa wata al'ada yayi ba wai shine abin da musulunci ya ce ai ba duk girman mutum a miƙa masa hannu shine gaisuwa ka miƙa masa hannu babu wanda matsayinsa ya kai kamar na manzo sallallahu alaihi wasallam babu kuma wanda mutane suke girmamawa kamar yadda sahabban manzo Allah suke girmama manzon Allah amma kuma hannu suke miƙa masa ba a taɓa cewa sun wulakanta shi ba ko ba su ga girmansa ba ni hannu suke mika musu shi ma hannu yake mika musu kuma ya fadi falalar yin haka saboda kaga ashe babu wani mutum da zai ce shi ya taka wani matsayin da ya wuce a mika masa hannu dan akwai wanda in ka mika musu hannu shikenan za su ce da kai baka da tarbiya baka da ladabi ce ka shiga hanyar wannan yaran nan marasa kunya ka fara mika mutane hannu wani ma zai miko maka hannun amma ba dan ka kama ba fa baya so wai shi a ce bai tawalu ne amma kuma a ransa ba ya miko dan ka kama ba da za ka kama sai ji haushinka da ya miko ka janye hannunka kana haka shikenan dadi zai ji to wai ka girmama shi to kaga duk wannan ba daidai bane ba a cewa wanda ya durkusa ma wani yayi shirka wannan ita ma maganar akwai zuzutawa a ciki ba za ka ce mutum yayi shirka ba amma dai bai dauki tafarki na musulunci wajen gaisuwa ba ya saba wa gaisuwa ta musulunci malamai suna cewa makaruhi ne malaman wasu daga cikin malaman ahnaf suna cewa haramun ne wasu daga cikin malaman ahnaf a littafan suna cewa haramun ne to amma babu wanda yace shirka ne cewa kai haka kai shirka saboda ka hadisin mu'az ko da ma ya inganta maganar sujjada akai sujjada din nan tana nufin durkuso ce la kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha lima alaiha lima lahu alaiha min alhaq aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sai kuma wannan da yake cewa a cikin sahih al-bukhari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqadha to bai karasa hadisin ba fa inna ash-shaytan la yatamathalu bi wanda ya ganna a cikin bacci zai ganna a farke domin shaydan baya kama da ni yace to wasu daga cikin malamai sun fassara wannan da cewa ana nufin a farke a nan duniya ba wai a bacci ba ba wai a kiyama ba a nan duniya saboda haka in ya ganshi a farke to zai ganshi kuma a nan duniya ido da ido in ba manta ba bare mun yi magana akan ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam kiri da muzu a nan duniya cewa wannan bayan wafatin sa ba zai yiwu ba tunda ba mu taba jin wani babba daga cikin salihai cikin sahabbai yayi wannan da'awar ba tare da cewa akwai buƙatar inda Annabi yana bayyana bayan wafatin sa ya bayyana zamanin sahabbansa domin abubuwa sun kafa ruwa wanda sun buƙaci a ce akwai wanda zai ce ga mai gaskiya ga mai kuskure amma ba a ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba tun daga maganar Fadak tsakanin Fatima ƴarsa da babban aminin sa sayyidina Abubakar amma ba a ce Annabi ya bayyana ba kai gabanin wannan ma tun wajen zaben Abubakar din lokacin da al-ansar suka fara cewa minna amir wa minkum amir ba a samu manzo Allah ya taso ba ya ce a ai ga wanda ya kamata ya zama shugaba aka zo har aka shiga cikin lokacin rikici tsakanin sayyidina Ali da Muawiya aka samu rikici tsakanin sayyidina Ali da ummuna Aisha amma duk Annabi bai bayyana ya ce ku daina rigimar nan ba ku daina zubar da jini ya kamata ku fahimci wane ke da gaskiya wane ne ba da gaskiya duk bai wannan ba sai bayan shekaru ɗaruruwa sai kuma wani ya ce shi ya zo ya same shi ya ba shi wani abu kaga ba yadda za a yi musulmin da ya san girman waɗannan mutane ya yadda ba zai yiwu ba a ce ga wasu abubuwa sun faru wanda har an zubar da jini wato na mutane da dama amma manzo Allah yana iya tasowa kuma ya iya taso din sai daga baya ya taso ya ba mu wani wuridi ya ba mu wani dariƙa ya ba mu wani salati kaga wannan ba gaskiya bane in ka koma littafan malamai wanda suke ahlus sunna sosai sun yi sharhin hadisin sun ce ya ganshi a ranar wato bishara ce ubangiji ya yi masa anan bishara ce don haka zai ganshi ranar gobe kiyama ganin da zai amfane shi domin ba wai ganinsa bane kawai don akwai wanda za su ganshi a kiyama din kuma zai amfane su ba ganin da zai musu amfani ganin da zai cece su kuma ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki yana da sharadi kamar yadda ina jin mun faɗa a wancan karan dole in ka ganshi din sai ka ganshi a sifofinsa da aka zana a cikin hadisai sahihai cewa ga sifofin manzon Allah yana da sifa kaza da kaza da kaza to in ka ga wani ya ce da kai manzon Allah ne ko an nuna maka daga nesa aka ce ga manzon Allah can a cikin mafarki sai ka ga sifar tasa sai ka zo ka duba littafan shama'il kamar ash-shama'il al-muhammadiyya na Tirmidhi ko ash-shifa ta al-qadhi iya ka duba ka ga yaya aka zana sifofin manzon Allah ka ga cewa wannan mai irin wannan sifofin ka gani in ka ganshi da wannan sifofin to shaydan bai isa ya fito da wannan sifofin a matsayin Annabi ba shine ma'anar fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi manzon Allah yace shaydan bai iya yin kama da ni amma zai iya fitowa a wata kama yayi wa mutum ƙarya cewa manzon Allah ne don haka in ka ga wani wanda ba zai yiwu ba ko kai a ce kai ne balle manzon Allah ka ga wani shirgegen ƙato baki mummuna tattirna kuma ya ce maka wannan manzon Allah ne ce haba kamar dan dambe kaga kaga daga ganin wannan sifa ai ba haka aka sifanta manzon Allah ba ko wani dan da kurkushin wada annabi rab'atu min ko wani zankalele a ce maka ai wannan ka ganshi sai ka daga kai sama a ce ai manzon Allah ne ba haka aka sifanta manzon Allah ba so kaga ashe manzon Allah yana da sifar da aka sifanta shi da ita in kaga wani wanda ba mai irin wannan sifar ba to ba manzon Allah bane kaga wani wanda dukkan shi fari fat yemin shi fari fat ba haka manzon Allah yake mun sai yake ba to ba shi ka gani ba shedan ne zai iya fito maka da wata sifa yayi maka wannan da'awa amma ba zai iya fitowa da sifar manzon Allah ba shine ma'anar fa inna shaytana la yatamassalu bi sannan ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama mubashir ne a duniya kuma fajiri ma fasiki zai iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki zai yi sai ya zama masa inzar ne wato gargadi ne jan kunne ne cewa abin nan da yake ya daina wannan Ibn Taymiyyah yayi wannan bayanin saboda haka wannan hadisi da wasu suke dauka dan su yi wa mutane abin nan propaganda cewa akwai wasu da suka ga manzon Allah bayan rasuwarsa da shekara 1000 kuma ya ba su wasu abubuwa ya haka ya kamata a yadda da abubuwan nan wannan ba gaskiya bane malaman kwarai duk ba su yi wannan da'awar ba sai kuma yace wa a sahihu muslim manzon Allah yace tawassalu bi jahi fa inna jahi indallahi azim wannan ba a sahihu muslim ba wannan hadisin bai da ma asali ba ya da ma asali aka ce ba ya da asali wato baka ma san ina waye ya rawaito shi ba ma ballantana a ce ma ga isnadin sa ko da rubabban isnadi haka kawai yake yawo a bakin jahilai saboda har kuma a zo a sashi cikin sayo muslim ina zaka samu wannan a sayo muslim wai ku yi tawassuli da darajata domin darajata ko abin nan darajata a gurin Allah mai girma ne wannan ba gaskiya bane da kuma wai wani yace wa fi riwayati ghairu muslim idza sa'altum Allah fas'alu Allah bi jahi fa inna jahi inda Allah duk wannan ba su da asali duk ƙarya ne idan ka duba duk littafin da zaka duba na hadisi ba zaka samu wannan hadisi a ciki ba sai dai inda za a yi maka bayanin cewa ƙarya ne wannan za su rubuta su gaya maka haka to shi yana tambaya shin hadisan bi sahihai ne kuma a yi masa bayani hadisin farko sahihi ne kuma yana cikin sahihai ne hadisin na biyu kuma ba hadisi bane ba wannan kuma da yake cewa mai da mai mutum zai ya zama ahlus sunna to zama ahlus sunna ba wani kayan gabas bane indai kai musulmi ne kuma kana riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin gurgudo bakin iyawarka kana da himmar ka san mai manzo Allah ya a cikin duk ayyuka na ibada shi kenan kai ahlus sunna ne baya bukatar sai wani ya baka baya bukatar wannan zama ahlus sunna indai kai musulmi ne al'aslu shine kai ahlus sunna din indai kai musulmi ne asali kai ahlus sunna din saboda haka shikenan shi musulunci in dai ka shige shi shikenan ka zama dan ciki sai dai ka kira wani ya shigo kai ma mai shigo da wasu ne ba wai kai za ka kuma shigowa da kai ba to ina za a shigar da kai kuma ba bukata bari a ce eh da ba a ciki kake ba bukata a shigo da kai ba ramin yi magana a dan muka ce addinin fir'auna shi da yake bukata izinin sa ce amantum lahu qabla an azana lakum imani kuma kace sai ka izini indai har imani ne ai ba bukatar sai ka mun izini to amma shi yana ganin ya kamata ya bada izini tukunna sai ya baka sannan zaka yi imani ce ai ba zai yiwu ba musulunci babu wannan saboda haka indai zaka rike kitabu was sunna kai aiki da su bakin iyawarka shikenan kai ahlus sunna ne a ko ina kake ko a daji kake can kai kadai ba tare da kowa ba kai ne ahlus sunna a can wannan kuma sannan yake cewa mai aske gemu baya cikin ahlus sunna ko ku a'a aske gemu a tsayar da gemu sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda wasu sun sa cikin sunnoni na wajibi saboda haka wanda zai aske kamar wanda zai aikata aikin laifi ne wanda zai aikata haram saboda haka ba wannan ba zai fitar da shi daga ahlus sunna ba sai dai a ce ahlus sunna ne don ahlus sunna ba yana nufin ma'asumi ba baya da nufin wanda baya laifi ba baya saban Allah baya a'a a kai ya samu ahlus sunna ne ta fuskar aqida da san ya dabbaka sunna amma wataƙila zaka same shi mashayi ne ma Allah ya kiyaye mu to wannan ba zai fitar da shi daga matsayinsa na ahlus sunna ba, sai dai a ce ahlus sunna ne mai sabo, mai saban Allah, saboda ko da ya aske gemu ba wannan ba zai saka ce ya fita daga sunna ba, dan kamar kenan gemun shine sunna, in ba gemun to ba sunna, sai dai idan ya aske gemun ne domin yana gaba da wannan, to kaga wannan kuma fada yake da sunnar manzo Allah, bai zama mai santa ba, bai zama mai kwadayinta ba, ko yana ganin a wasu mutane ne suka aske shi kuma baya san su, kaga wannan shi yana ma baka wani adireshi ne ka fahimta fa shi fa ba sunna yake ba, kaga wannan ba kai ka fidda shi ba. Sannan yake cewa masu wanda kuma wandansa ya wuce idan sawu shi ma ba ahlus sunna, shi ma duk ɗaya ne kamar dai magana gemun ne, shi ma sai dai ka ce yayi laifi, da annabi cewa yayi ma asfala minal ka'abaini fa finnar, kaga uquba aka faɗa, wanda yayi kaza to ga uqubar da ubangiji zai masa, amma wannan ba shi yake nuna ya fita daga zumra ta ahlus sunna ba. Yaya hukuncin wanda ya yi magana a bayan gida yana toilet, me ya kai shi da wa zai yi magana to? Zai magana. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bawali, wani ya yi masa sallama bai ansa masa ba, ya ce na yi maka na ban mayar maka da sallama ba, saboda ubangiji baya son haka, fa inna allaha yamqutu ala zalik, kamar yadda ya zo cikin hadisi. Haka wanda yake cikin ba haya yana cikin toilet bai kamata a ce aji yana sunbat, yana wasu maganganu ba, ko wani daga waje yana masa magana, toilet ba haya, yana ba haya ba wali ko ga'ibi, amma ba wanka ba. Wannan wanka mun samu daga cikin malamai magabata, wanda yana wanka ɗansa yana masa karatu, yayin yayi kuskure ya gyara masa, wannan daban. Ina gama hakura da tambayoyin haka nan domin mu samu mu karanta wasu ayoyin da suka sawwaka. Bismillah. Isar annabi Nuhu alaihi salam ta kare, ubangiji ya shiga ba mu labarin annabi Hud alaihi salam da mutanansa, wadda ita ce kissa ta biyu a cikin wannan sura, kamar yadda ita ce kissa ta biyu a cikin suratul araf. Wa ila adin akhahum huda, kuma Allah madaukakin sarki ya aika wa mutanen adawa da dan uwansu annabi Hudu. Qala ya qaumi, yace ya mutane, ya mutane na, i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, ku bautawa Allah ba ku da wani abin da ake za ku bautawa ba shi ba, in antum illa muftarun, ku ba wani abu kuke yi ba face, kuna kage ne a cikin abin da kuke bautawa. Wato Allah madaukakin sarki bayan wucewar annabi Nuhu alaihi salam, annabi Nuhu alaihi salam kamar yadda muka karanta, Allah madaukakin sarki ya tsirar da shi shida waɗanda suke cikin jirgin ruwa. Allah ya ce, ƙila ya Nuhu ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum qalilan thumma yamassuhum minna sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim. Kaga ubangiji yake cewa ya gaya wa annabi Nuhu ya sauka shi da mutanansa, ya sauka cikin aminci, kuma ubangiji zai bashi albarka shi da mutanansa da al'ummomin da suke tare da shi, ko al'ummomin da za su zo bayan shi. Sannan ya ce, to kuma akwai wasu al'ummomi da za su zo azaba mai raɗaɗi ta shafe su, ubangiji ya jiyar da su daɗi kaɗan, sannan kuma azaba mai raɗaɗi ta shafe su. To kaga annabi Nuhu alaihi salam shi da zuriyar da suka yi saura tashi kenan sun ci gaba da bautawa Allah bisa tauhidi da ake bukata, tafiya ta yi tafiya, tafiya ta yi tafiya, har abubuwa suka fara canzawa, shirka ta kuma dawowa, domin shaidan ya yi alkawarin zai ci gaba da shi ma fafutukarsa. Yanzu mutane sun dawo suna tauhidi, to shi ma yana ta kokarin ya zai yaga ya raba mutane da tauhidin nan, tafiya ta yi tafiya, ta yi tafiya, ta yi tafiya, har sai aka kuma komawa shirka irin ta da, aka kuma komawa bauta ma wani ba Allah ba, aka bar bautar Allah shi kadai, in ma an yadda akwai Allah din to amma kuma ana ga akwai wani tare da shi wanda za a iya bauta masa, ko kuma shi ne zai yi jagora zuwa ga Allah. To kaga akwai buƙatar kuma aiko da wani sabon manzo, shi ma ya zo ya yi nashi aikin domin ya kawar da wannan datti da shaidan ya kuma zuwa ya juye a cikin ƙwaƙwalen jama'a, a cikin ƙwaƙwalwar ɗan adam, shine Allah ya ci gaba da aiko annabawa, aka aiko annabi Nuhu da annabi Salihu zuwa waɗanda Ubangiji zai ba mu labari a cikin waɗannan, a cikin wannan sura. Ubangiji ya aiko da annabi Nuhu yace wa ila adi, wannan jarun wannan wawun din atsafi ne akan abin da ya gabata, wala kad arsalna nuhan, wannan arsalna din atsafi ne, wannan ila din atsafi, wannan wawun din atsafi ne akan arsalna, ma'ana Ubangiji yana cewa wala kad arsalna ila adin akhahum huda, mun aikawa adawa da dan uwansu hudu, dan uwansu ma'ana dan uwansu na kabila, kabilar su guda daya, shi ma dan kabilar adawa ne kamar yanda suke adawa, saboda haka daga cikin su Ubangiji ya dauko su, ya dauko shi ya bashi wannan shugabanci. Don haka ƴan uwantaka ce ba ta addini ba, ƴan uwantaka ce ba ta aqida ba, shi abin da yake kai daban, su abin da suke kai daban, amma kuma kabila ta hada su, shi kabilar adawa ne, su ma kabilar adawa ne. To Ubangiji sai ya aiko su daga cikin su, kamar wannan martani ake yi wa Quraishawa a fakaice, suna musantawa annabi sallallahu alaihi wasallama, yaya zai zama annabi yana daga cikin su, yaya ba za a aiko wani daban ba, shi a bashi manzanci kuma yana mutum. To kamar Ubangiji ya ce, to duk annabawan da muka aika su ma ai da kabilar su muke aiko, don haka mun aika wa adawa da akhahum hudan, dan uwansu annabi hudu, haka dan uwansu ne, don haka yanzu muna mun ga kenan ƴan uwantaka ta hada su ta kabila, amma za mu ga kuma yadda aqida za ta raba su, wanda zai nuna maka aqida ita ke hadawa, dan ƴan uwantaka ta kabilanci ko ta gari daya ta hada ku, ko ta jinsi ko ta launi ko ta kasa daya, wannan ba ita ce za ta dore ba, ƴan uwantakan da za ta dore ita ce ta addini. Don haka za mu zo mu ga yadda wannan ƴan uwantakan ta jini za ta dare ta lalace, a samu kuma wasu al'ummomi guda biyu, al'umma ta musulmi kuma da al'umma ta waɗanda ba musulmi ba. Allah ya ce wa ila adin akahum huda, Allah ya aika wa adawa dan uwansu hudu, adawa mutane ne da aka yi a cikin garin Yaman, a ƙasar Yaman, wato kudancin tsibirin Larabawa, sun zauni gurin da ake kira al-ahqaf a cikin Yaman. Wasu suna cewa adawa suna daga cikin sulala wanda suka yi magana da Larabci, duk da cewa babu wani tabbas cewa suna cikin sulalar da suka yi magana da Larabci, don wasu suna cewa hudu shi ma Balarabe ne. To amma dai abinda aka sani a tarihance, sun zauna a wannan yanki na Yaman, duk da cewa yanzu yanki ne da Larabawa ke zauna a ciki. Saboda haka Ubangiji ya tura musu da annabi Hudu, adawa mutane ne da Ubangiji ya ba su ƙarfin jiki, ya ba su tsawo da kuma faɗin jiki. Ubangiji ya sifanta su da irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, wato iramawa su ne adawan. Fa amma iramawa waɗanda suke zatul imad, waɗanda suke da tsawo da faɗin kirji, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, waɗanda ba a taɓa yin halittar mutane irinsu ba a garuruwan duniya gaba ɗaya. Shi yasa suka riƙa yin alfahari da ƙarfinsu, kamar yadda Allah ke cewa fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa aw lam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun. Suka riƙa girman kai har ma suna tinkaho da kafafa cewa man ashaddu minna quwwa, waye kai mu ƙarfi a duniya, suna rarake dutse, suka rarake dutse, alladhina jabu sakhra bilwad, suka rarake dutse su yi gida, wanda zai rarake dutse ya yi ɗakuna ya yi soraye, ai ba ƙaramin ƙarfi Ubangiji ya bashi ba. To saboda haka suna alfahari da wannan, kuma mutane ne wanda har ila yau Ubangiji ya hore musu wata dama ta noma, don haka suna alfahari da yawan shuke-shuke da noma da suke yi, duk Ubangiji ya ba su wannan. To amma kuma sun kangare, maimakon su gode wa Allah sai ya zamana suna yi wa Allah kishiya, suna bauta ma wani ba Allah ba. Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabi Hudu daga cikinsu ya bashi saƙo don ya yi musu wa'azi, su dawo kan tauhidi, su dawo kan fitira. Qala ya qaumi ibudullah, ya ce to ya mutane ku zo, ya mutane na ku bauta wa Allah. Ya kirawo shi da mutanensu domin ya nuna musu shi nasu ne, suna shi ne. don haka duk abinda zai gaya musu dan maslaha suke ba dan ya cuce su ba ba kuma wani girma yake nema a cikin su ba ya qaumi ya ku mutane na i'budullaha ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abin bauta ba shi ba kun ga wannan shi da jigon sako wato kira zuwa ga tauhidi domin in tauhidi ya gyaru komai kuma zai gyaru yace in antum illa muftarun ko ba akan komai kuke ba face akan kage ko masu kage ne ma'ana abinda kuke fada kuna cewa za ku bauta musu za su iya cutar da ku ko su amfanar da ku wannan ba zai ba komai ne ba illa kage ne kuke wa Allah ya ci gaba da cewa ya qaumi
la as'alukum 'alayhi ajra in ajriya illa 'ala alladhi faqarani afala ta'qilun
na'am ya ci gaba da cewa ya qaumi la as'alukum 'alayhi ajra in ajriya illa 'ala alladhi faqarani afala ta'qilun ce ya mutane na la as'alukum 'alayhi ajra ba wani lada nake neman ku bane akan abin da nake gaya muku ba ma'ana kada ku dauka ina da wata manufa ba dan Allah nake abuna ba kada ku dauka ko wani duniya nake nema kada ku dauka ko wani abin hannunku nake so kada ku dauka ko ina so ku tara min dukiya ne in fi ku gudata ko shugabanci nake so a gurin ku a'a abin da nake yi ina yin shi ne dan Allah sai aka kakku tuhume ni sannan kuma me zai sa ku guje ma wannan sako da nazo muku da shi ba cewa nake ku biya ni ba don ballantana ku ji na tsawwala kuɗi ku ce ai abin nan da ka zo ba za mu iya biya ba ka tsawwala kuɗi am tasaluhum ajran fahum min maghramin mustalum kana neman su biya ka lada ne don haka su kuma nauyin bashin da yake kansu ya musu yawa ba za su iya daukan wannan abin da ka kawo musu su karba ba kuɗi kake nema a wajensu ba ba biyan za su yi ba in ajriya illa ala alladhi fatarani lada na yana nan ga wanda shine ya kage halittata wato ubangiji anan kaga har ila yau hannunka mai sanda yake musu cewa Allah shine ya kage halittar su adam a lokacin da babu su ya kamata su bauta masa bai kamata su bauta wa abinda baya cutar da su baya amfanar da su ba ma shi ya halicce su ba don haka sai ya ishara zuwa ga ubangijin sa sai ya sifanta shi da cewa allazi fatarani wanda ya halicce ni dan su san cewa wanda ya halitta shi ya kamata a bautawa domin sun san cewa gumakansu ba su suka halicci hudu ba gumakansu ba su suka halicce su ba su kansu ashe wanda ya halicce su shi ya kamata su bautawa shine dalilin kawo sifar ubangiji ta cewa mai halitta a cikin su yakin raddi da yake mayar musu in ajriya illa ala alladhi fatarani kaga bai ce in ajriya illa ala Allah ba domin suna musunta uluhiyya ta ubangiji sai yace illa ala alladhi fatarani sai ya maida su zuwa ga rububiyya rububiyya shine tabbatarwa da Allah aikin sa da ya maida su zuwa ga rububiyya in har sun yadda da wannan ubangiji shike da rububiyya ta yayi halitta shi kadai to ya kamata kuma su yadda da cewa shi kadai ya kamata a bautawa domin duk inda aka samu tauhidul rububiyya to yastalzimu tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya kuma yatadammanu tauhidul rububiyya duk sanda aka samu tauhidul uluhiyya to akwai tauhidul rububiyya a ciki domin baka bautawa abinda baka yadda shine yake halitta ba shine yake barwa shine yake abin nan duk sanda mutun ya yadda ya bautawa Allah shi kadai to ya yadda ubangiji shi yake yin komai na halitta shi yake azurtawa shi yake barwa shi yake hanawa to in haka nan shi kuma tauhidul rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya in dai har ka yadda da tauhidul rububiyya to wajibinka ne kuma ka yadda da tauhidul uluhiyya ma'ana abinda kuke yi akwai rashin hankali yaya za ku yadda cewa Allah shi ya halicce ku shi ya halicci duk abubuwan da kuke gani shi yake azurta ku shi yake raya ku shi yake kashe ku amma kuma ba za ku bauta masa ba ai akwai rashin hankali a cikin nan shi yace shi yasa yace afala ta'qiluna ba za ku yi hankali ba saboda haka kaga ya yi musu hujja da tauhidul rububiyya domin har idan sun yadda da shi kuma sun yi aiki da hankalinsu ya kamata su bauta wa Allah shi kadai ya ci gaba da ce musu
ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin
to ya ci gaba dai da kwadaitar da su yace wa ya qaumi ya ku mutane na istaghfiru rabbakum, ku nemi gafarar ubangijinku, thumma tubu ilayhi, sannan ku tuba zuwa gare shi, yursilis samaa alaikum midrara, zai saki ruwan sama, zai saki ruwan sama gare ku ma maku, wato ruwan sama mai yawan zuba, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, kuma ya kara muku wani karfin tare da karfin da kuke da shi. Wala tatawallaw mujrimina, kada ku bada baya kuna masu laifi. Haka ya kara kwadaitar da su, ci haka ya ku mutane na, ya kuma maimaita kiran da yayi da farko dan dai ya kara jawo hankalin su. Istaghfiru rabbakum, ku nemi gafarar ubangijinku, abinda kuka yi na laifuffuka da ya wuce ku nemi ubangiji ya gafarta muku. Ku manta da abubuwan da kuka yi na baya, ku nemi Allah ya sitirce ku ya gafarta muku wannan. Summa tubu ilaihi, sannan kuma ku tuba zuwa gare shi, ma'ana nan gaba kada ku ƙara komawa zuwa ga wannan laifin, ku yi nadama akan abin da ya wuce, sannan kuma ku kullurci aniyar ba za ku kuma maimaitawa ba. Saboda haka al-istighfar yana da alaka da abin da ya wuce. Astaghfiru rabbakum lima madha, thumma tubu ilayhi lima yustaqbalu min al-zaman, ku nemi ubangiji ya gafarta muku abin da kuka yi na baya, sannan kuma ku yi nadama kuma ku kullurci aniyar ba za ku kuma komawa ba. Shi yasa aka hada waɗannan abubuwa bi, astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, in kuka yi haka yursilis samaa alaikum midrara, zai saki sama da ruwa ma mako gare ku, ruwa mai yawan zuba, wato za ku samu albarkar ni'ima. Kuna buƙatar abinda za ku yi noma, kuna buƙatar ƙarin arziki, to idan kuka yi istighfari, kuka tuba, kuka bar abinda kuke na shirka, kuka koma ga Allah, ubangiji zai yalwata muku arzikinku. Kuna da man wannan shine sharadin, idan kai koma ga Allah, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard. To haka in har kuka yi imani, kuka ji tsoron Allah, to ubangiji zai baku ruwan sama, zai baku amfanin gona, zai baku duk abin da kuke so, daman abin da kuke bukata kenan. Wasu malamai suka ce kamar akwai ishara zuwa ga cewa suna fama da fari, saboda haka annabi Hud yake musu bishara cewa farin nan da kuke fama da shi shekara da shekaru, da za ku yi istighfari, ku tuba, ku bar abin da kuke yi, ubangiji zai baku ruwa, zai baku ruwa. Sannan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, ya ƙara muku wani ƙarfin akan ƙarfin ƙarfin nan da Allah ya baku, har kuke alfahari da shi, man ashaddu minna quwwa, ubangiji sai ya ƙara muku wani ƙarfin. Ai kogi baya kin dadi, saboda koda kana da kyau ka ƙara da wanka, wannan ba illa bace. Saboda in kuka yi imani da Allah, sai ubangiji ya ƙara muku ni'imar da kuke takaba da ita, wanda wannan shine civilization ɗinku a lokacin, shine abinda kuke ganin wayewar, to ubangiji zai ƙara muku. Kaga anan akwai targibi da yake musu da al'amarin duniya ma, ai ana ganin tunda harka ce ta lahira, dan me bai ce ku yi imani za ku samu aljanna ba, sai ya ce ku yi imani za ku ji daɗin rayuwarku ta duniya. Dan su a lokacin ma ba su yarda akwai Allah ban ma tukun na ballantana, su yi magana, a yi magana aljanna, za ku samu aljanna, to ina aljanna? Shi abinda ya sani ya yi noma ya samu amfanin noma, yansu amfanin damana, wannan shi ya sani. Kuma duk abinda zai samu masa wannan shi ne abin birgewa a wansa. Saboda haka sai yake musu alkawari cewa in har da za ku shiga wannan addinin, ku bar bauta ma waɗancan gumakan, za ku samu amfanin noma, kuma ƙarfin da kuke ji kuna da shi, ubangiji zai ƙara muku wani. To kaga ashe akwai hikima kenan a gaya musu cewa abinda suke ciki zai ƙaru, abinda suke ciki na wahala kuma ubangiji zai ɗauke musu, ni'imar da suke da ita kuma ubangiji zai ƙara musu. Kaga wannan zai ƙara musu sauƙi, kuma za su ga ai har idan suka yi imanin ubangiji ya musu wannan, kaga alamar cewa lallai wannan abinda suke kai na gaskiya ne, zai ƙara musu sabati. Saboda haka dan ka kwadaitar da mutum abinda zai samu na rayuwar duniya idan ya shiga musulunci ba wani abu bane. Shi yasa aka yadda a bawa wanda yake kafiri ko wanda yake sabon shiga musulunci zakka dan a lallashi zuciyarsa, wal mu'allafatu qulubuhum, da ubangiji ya faɗa dan a lallashi zuciyarsa. Akwai wani makauye da yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace itini min malillah wa laysa min malika wala min mali abik, ba ne daga taskar Allah ai kudin da yake gunka ba naka bane ba na mahaifinka ba sahabbai suka yi ta za su kai mai a ku kyale shi ai wanda yake da abin fada ba ya fada ba ya fada ba abinda zai sa muna da abinda zamu yi aje a dauko a bashi yace sake ni ai ba na yadda ba nawa bane ba na baba na bane aje a dauko a bashi bai zata za a bashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dabbobi sai gashi ya tafi yana ga mutanansa yana cewa ya zo daga wajen wanda yake kyauta ba ya tsoron talauci shine manzo sallallahu alaihi wasallam a dalilin haka duk mutanen suka yi imani kaga da an masa dukan tsiya me kake zato zai faru ai imanin ballantana har ya shigo da wani in ya ji ana daura wata runduna za a je a yaki manzo Allah da gudu zai ce mutanen sa mu je mu kai abin da ranar daukan fansa fa tayi mutanen da suka yi min dukan kawo ka ga ranar ramuwa ya zo ta zo amma da aka bashi kudi ya ga abinda bai zato yana ya je ya kausasa magana kuma gashi an masa alheri sai ce lalle wannan al'amarin shi daban ne ba irin namu bane to shine yasa annabi Hud alaihi salam yake gudaitar da su da ni'ima in kuka yi imani za ku samu ni'ima wala tatawallu mujrimi kada ku bada baya kuna masu manyan laifuka irin wannan kuna ainihin bautawa wani ba Allah ba na'am
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين
إن نقول
إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم
qalu sai suka ce bayan duk wancan wa'azi da ya musu da lallashi da kwadaitarwa da sa musu zuma a baki da suka tashi sai suka ce yahudu ma ji'tana mu bi bayyinatin yahudu mu baka zo mana da wata hujja ba wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika kuma mu ba masu barin ababan da muke bautawa bane saboda maganganunka wa ma nahnu laka bi mu'minin kuma mu ba masu yin imani da kai bane in naqulu abinda kawai zamu fada dangane da kai illa taraka ba'du alihatina bisu wasu daga cikin allolin mu ne suka shafe ka da hauka abinda zasu iya ce masa kenan to kaga anan duk wancan wa'azi da yake da kwadaitarwa da lallashi da dalama duk ba tai amfani ba da suka budi baki sai suka ce maji itana bi bayyina mu baka zo mana da wata hujja ba wace hujja suke so zo musu da ita duk bayanin nan da bai isa hujja ba sai su ya zo musu da wata hujja akwai yiwuwar ya nuna musu wata mu'jiza duk da cewa Allah bai gaya mana wace mu'jiza ya nuna musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani annabi face an bashi wata mu'jiza wacce a bisa dalilin ta wasu mutane suka yi imani ma min al-anbiya'i nabiyyun kaga kowanne annabi ya shiga ciki don haka shi ma ubangiji ya bashi wata hujja amma su suna ga ba hujja bace saboda haka sai suka ce su bai zo ba su da wata hujja ba abu na farko kenan sannan suka ce wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika ba za mu bar abinda muke bauta ba dan waɗannan maganganun da kake wato dan wannan wa'azin naka ba za mu saki allolin da muke bauta ba ma'ana ka fitar da tsammani in dai dan wannan abin zaka yi ta gaya mana to muna nan kan bakan mu wa ma nahnu laka bi mu'minina kuma mu ba masu yin imani da kai bane wato kama fitar da rai kama fitar da rai, mu ba masu yin imani da kai bane. Suka kawo abin a cikin sigar fa'il bi mu'minina, ba su ce ma wala nu'minu bika ba, suka ce wa ma nahnu laka bi mu'minin, domin sigar fa'il a kullun tana nuna sabat da dawam da istimrar. Wannan ka'idar larabci din da sigar fa'il tazo abin da take nunawa kenan, kamar suna so su ce masa muna nan kan bakanmu ba za mu yi imani ba, kuma har abada ba za mu yi imani ba, kuma haka za ka ganmu ka kyale mu a haka. Shi ne ma'anar wa ma nahnu laka bi mu'minin, wannan siga ta mu'minina da suka kore, ma'ana ba za su taɓa yarda da shi ba, suna nan akan bakansu na farko, kuma za su ɗore akan wannan. In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu, mu abinda ma muke faɗa muke cewa muna zaton wasu daga cikin allolinmu ne suka shafe ka da hauka. Wato abinda kake faɗa ɗin nan kana cewa a daina bauta musu, an samu wasu daga ciki sun fusata. To ka san arne, akwai Allah sa mai tausayi akwai mara tausayi, akwai mai faɗa akwai mara faɗa. Kaga sai suka in naqulu illa taraka ba'du alihatina, ba duka ba, akwai wanda suna ji sun yi haƙuri, amma akwai wanda mun san su ba su da haƙuri. Saboda ka marasa haƙurin nan, mu muna ga su suka shafe ka da hauka. Wato kenan duk abincin da yake gaya musu abin nan kawai sun batu ne na marar hankali yake musu. Kaga mahaukaci ya zo yana wani surutu a gaban kai, za ka kula shi tun da har suka jefe shi da hauka, suka jefe shi da cewa allolinsu sun yi maganinsa ne, shi yasa yake waɗannan maganganun. Kaga babu ranar da za su yarda da shi, kuma har yanzu suna nan su nuna masa, tun da ya ce ubangijinsa shi ya halicce shi, shi zai biya shi, to su nuna masa allolinsu fa suna aiki fa. Kada ya ɗauka allolinsu nan ba sa aiki, suna aiki, don gashi nan ma har sun jefe shi da hauka. Kala da jejin haka sai Annabi Hud ya ce da su, inni ushhidullah, ni na shaidar da Allah, washhadu kuma ku shaida, anni bari'un mimma tushrikuna, ni ba abinda kuke hada Allah da shi. Kun ganni nan a cikinku na taso, ni naku ne, dan dangi ne a cikinku, amma ba zan yi abinda kuke ba na shirka. Allah ya gani kuma ku shaida. Kaga anan mufasala ta zo. Can farkon kissar Allah ya ce wa ila adin akhahum huda, akwai ƴan uwantaka, to kuma ga ranar raba gari yayi, ku je da shirkanku, ni ba zan taɓa yin abinda kuke yi na shirka ba. Saboda haka ya ci gaba da ƙalubale, ya ce ba zan haɗa Allah da wani ba, da kuke bauta wa min dunihi ba Allah ba, ba zan bauta wa kowa ba sai Allah. Fakiduni jami'an, ku yi min kaidi, ku yi min makirci, ku yi min ketififi, ku yi min mugun tanadi gaba ɗayanku. Wato kaga sai ya maida sigar maganar zuwa gare su fakiduni, wato ko bai maida maganar zuwa ga allolin nasu ba, don shi agunsa ya san masu da hankali ba masa fahimtarsa. Waɗancan mahaukatan abin da ba ya da hankali, ba ya ji, ba ya gani, ba shi ko zan yi magana da ku. Fakiduni, ku yi min kaidi da ku da allolin naku duk ku haɗu, don haka ku yi min kaidi jami'an gaba ɗayanku ku haɗu. Summa la tunzirun, sannan kada ku saurara mu. Lokacin da muka yi maganar kissar Annabi Nuhu alaihi salam, ayar da take cewa wa zai tuna min ita, ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkal fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaikum ghumma thumma qudu ilayya wa la tunziru. Kun ga irin wannan magana ce Annabi Nuhu yake maimaita musu. Kuma a wancan lokaci muka ce wannan magana ita kanta wata hujja ce da take nuna cewa yana tare da Allah, hujja ce da take nuna shi mai gaskiya ne. A ce mutum ɗaya ya tinkari gaba ɗaya ƙabila, gaba ɗaya gari, ya gaya musu irin wannan magana, lallai ya taki wani abu. Ya kamata su ma su fahimci haka, anya shi kaɗai ne wannan, babu komai tare da shi. Ya ce ku haɗu ku duka, ku je ku yi kaidin duk da kuke so, sun malatun zirun, sannan kada kuma saurara, kada ma ku yi jinkiri wajen abin da za ku yi. To kaga wannan ita kanta alama ce da take cewa ya san abin da yake, kuma akwai Allah tare da shi. Ya ce inni tawakkaltu ala Allah, na dogara ga Allah, rabbi wa rabbikum, ubangijina kuma ubangijinku. shine ubangiji na kuma shine ubangiji ko ba ku so saboda ka ni da shi na dogara ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha babu wata dabba babu wani mai tafiya akan ƙasa face ubangiji shike rike da makwarkwadarsa wato larabawa sukan in ana so a nuna cewa wani yana da kaharu wato iko da karfi da mulki akan wani sai a ce akhadha bi nasiyatihi ya kama makwarkwadarsa kuma kamo akan makwarkwada yana nuna shi wanda aka kama makwarkwada din ya kaskanta ya kaskantar da kai ya miƙa wuya shi kuma wancan yayi karfi yayi linjayi akan sa to yana ce musu ubangiji shine mai kama makarkadar kowa har ku kuma ubangiji da ya tashi magana bai ce ma minkum illa wa huwa akhudhun bi nasiyatihi ba sai ya ce ma min dabbatin dan ya nuna musu su ma daidai suke a gurin Allah wajen ya kama su wajen ya sarrafa su kamar sauran dabbobi suke babu bambanci shi yasa sai aka shigar da su cikin kalmar dabba wacce take nufin kullu ma yadubbu ala al-ard min hayawanin wa insanin wa ghairi duk abin da ke tafiya akan ƙasa ubangiji shike rike da makwarkwadarsa wannan shike nuna rinjayen ubangiji da ƙarfinsa akan bayansa shike da mulki akan kowa shi yasa yazo cikin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina ka tsare ni daga sharrin kowace dabbar da kake rike da makwarkwadarta wasu malamai suna cewa an batan makwarkwada a nan da irin wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi makwarkwada da inda Allah yake cewa lanasfa an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah an batan makwarkwada a nan akwai wani ishara akwai wani nuni da ubangiji yake wato bincike ya nuna cewa duk wato santar da dan adam yake tattara tunaninsa bayan yayi tunani ya dauki kuduri bayan ya gama tunani ya dauki kuduri to kwakwalwar da take gaban goshi nan ne dan adam yake daukan kuduri nan bangaren nan ne gurin daukan kuduri nan ne ofishin daukan kuduri a kwakwalwar dan adam masu bincike a yadda dan adam yake tunani sun gano inda tunanin dan adam yake gudana daga karshe har ya dauki decision to kwakwalwar da take sarrafa wannan decision din ita ce kwakwalwar da take gaban goshi saboda haka duk wanda ya tashi yin abu mai kyau ko mara kyau to farkon inda zai dauki decision da wannan kwakwalwar ne shi yasa ubangiji da ya tashi magana akan kafirai lanasfa an bin nasiya za mu jimki makwarkwadar kansa nasiyatin kadhibatin khati'a makwarkwada makaryaciya mai kuskuren ganganci kaga duk aka jingina abin zuwa ga wannan goshin nasa wannan makwarkwadar tashi wannan kwakwalwar tashi ta gaban goshi ce wannan shine mai kuskure shine mai kuma ainihin ƙarya to ce yasa ubangiji ya sifanta da wannan duk abinda kuke yi kwakwalwar ku tana gaya muku randa ubangiji ya tashi kama ku ba za ku kubuce masa ba huwa akhidhun bi nasiyatiha sai yace inna rabbi ala siratin mustaqim kuma lalle ubangiji na yana bisa tafarki madaidaici domin kada ka zaci an sifanta ubangiji da karfi da kaharo da girma da gallaba ka dauka kuma ubangiji zai zalunci a ubangiji bisa tafarki madaidaici yake ma'ana duk al'amarin da yake fitowa daga ubangiji adalci ne gaskiya ne babu cuta a ciki babu cutarwa duk abinda dan adam ya ga ya samu to abinda ya cancanta ya samu kenan ubangiji baya kama wani da laifin wani ubangiji baya daukan ainihin ladan wani haka kawai ya dauka ya bama wani haka nan ubangiji baka yin aikin alkhairi kuma ya kibiyanka ubangiji duk baya wannan baka zuwa da laifi kuma a kara maka wani laifin akan wannan wanda baka yi ba a'a duk abinda mutum ya samu na sakamako abinda yake kenan don haka don a nuna maka cewa karfin ubangiji da yake da shi bai sa shi yin zalunci ba sai aka ce yace inna rabbi ala siratin mustaqim don waccan jumlar da yace ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha yana nuna tamamul qudrati na ubangiji kamala ta kudura ta ubangiji inna rabbi ala siratin mustaqim kuma yana nuna kamala ta adalcin ubangiji komai cikin adalci yake yi na'am
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ
فإن تولوا إن كما كنجوا يبايا كن كسوا رارونا فقد أبلغتكم ما أرسلت به نائسر مكو أبند أكا أيقوني دشي إليكم زوا غريكو in kun juya baya to ni ban nuna gajiyawa ba wajen karantar da ku wajen gaya muku gaskiya na faɗa saboda haka abun ba daga bangare na bane daga bangaren ku ne wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum ubangiji na zai mai gurbin ku da wasu mutane da ban ba ku ba kaga nan yana musu ishara zuwa ga cewa azabar da za ta same su azaba ce da za ta tumbike su gaba daya za ta tumbike su a kawo su a madadin su wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum za ku tafi ubangiji zai kawo wasu mutane su mai gurbin ku kaga bai ce za a muku azaba ba amma da yace zai kawo wasu mutane su mai gurbin ku alamar cewa in azaba ta sauka ba za ta rage kowa ba shi yasa da Allah yace fa hal tararuhum min baqiya akwai sauran adawa yanzu a duniya babu su ubangiji ya kawo wasu daban wala tadurunahu shay'a kuma za ku cutar da shi komai ba dan ya halaka ku bai ragu ba a cikin mulkin sa ba abinda ya ragu a cikin mulkin sa ba wani cutuwa da zai dan kukun halaka inna rabbi ala kulli shay'in hafiz ubangiji na mai kiyayewa ne bisa ga dukkan komai ubangiji ya na mai kiyaye ni ne saboda haka ba za ku iya cutar da ni ba zai kiyaye ni sannan ubangiji na mai kiyaye mu'minai ne in azaba ta zo ba za ta shafe su ba in azaba ta sauka ku za ta shafa ba za ta shafe mu ba mu da muka yi imani wannan duk yana daga cikin kiyayewa ta ubangiji saboda haka nan yana gaya musu cewa wanda suka yi imani ubangiji zai tsare su azabar da za ta sauka ba za ta hada da su ba domin akwai sanda azaba za ta sauka ta shafi kowa da kowa da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba ubangiji ya tashi kowa akan niyyarsa to amma ba irin wannan azabar wanda dalilin ta ubangiji ya ce ga wanda ya kafirta zan saukar masa azaba to in azabar irin wannan ta zo to ana ware mu'minai ba a hadawa da su domin ita azabar ce take nuna cewa wancan mai gaskiya wanne wannan ba mai gaskiya bane amma dan wannan masifa haka ta faru tana iya shafar mu'mini ta shafi wanda ba mu'mini ba wannan ba shi yake nuna cewa ubangiji ya daidaita su a hukunci ba a zai iya rarrabe su kuma zai ma rarrabe su kuma daga baya bayan an tashi kiyama amma azabar da dalilin ta kafirce ubangiji ne yasa ubangiji ya saukar da ita dan ya kawar da wasu to anan ana ware mu'mini shi yasa annabi Hud yace inna rabbi ala kulli shay'in hafiz ubangiji na mai kiyaye dukkan komai ne ma'ana shi zai kiyaye mu shi zai tsare mu lokacin da azaba za ta zo walamma jaa amruna
walamma jaa amruna najjayna hudan walladheena amanu ma والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ
ولما جاء أمرنا يا عند الأمر يزو يا عند عذاب أبنجي تزو متانا النبي نوح هود دي سنك إيماني عذاب أبنجي تزو تو يا عند تزو نجينا هودا سيمك سيرد هود أبنجي بفضل عذاب دا تزو بقى ما أوسو قولا يا فتي irin azabar da ya aiko musu ta iska wacce take bakararar iska wacce babu alkhairi a cikinta fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum azab alkhizi fil hayati ad-dunya wal azab al-akhirati akhza wa hum la yunsarun fa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqauma fiha sar'a كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية حكى أبنجي أيكو مسودة بكرار الإسكة إسكة وتكي من كارف سرسر من صوتي عاتية وما وتكي من كارف مسجسكي من كارف مسجسكي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام أبنجي يا سوكا مسودة إتا يا سن يا مسو إتا سبع ليال وثمانية أيام دري ركي بكوي ديني تقس husuman kuma a jajjere mai iska ce da za ta zo da ƙarfi ta fizgi mutum ta fizgi dabba duk girmanta ta yi sama da ita a ganta kamar wata leda take yawo a sama daga baya kawai sai ta dawo him ƙasa kuma in ya dawo ƙasa din sai ka ganshi ka annahu ajazu nakhlin khawiya, kamar kututturen dabino ne da aka rarake shi, wato iskar za ta shiga kamar yadda wasu malamai suke cewa za ta shiga ainihin ta hanci ta fita ta dubura, yayin da za ta shiga duk abin da yake ciki sai ta rarake shi, sai ka ganshi kamar fanko babu komai, kuma ya yi sama amma ya dawo kuma babu komai cikinsa. Haka Ubangiji ya musu, ka annahum a'jazu nakhlin munqa'ir, kama Ubangiji tanzi'u an-nas ka annahum a'jazu nakhlin munqa'ir, haka za ta fizge mutane daga baya ta dawo da su ƙasa kamar ainihin kututturen dabino wanda yake an rarake shi. Ubangiji ya ce najjayna hudan, sai muka tsirar da hudu, wallazina amanu ma'ahu, da waɗanda suka yi imani da shi, bi rahmatin minna, da rahama daga gare mu, tausayi daga gare mu. Wasu malamai suka ce rahama din nan shine al-iman wal amal salih, da suka yi imani da kyakkyawan aiki da suka yi shine rahama. Wasu kuma suka ce a'a, yana ina nuna cewa ba wai kawai imanin su ne ya tsiratar da su ba, akwai kuma rahama ta Ubangiji. Wa najjaynahum min azabin galil, muka tsiratar da su daga wata azaba mai girman gaske, azaba ce mai kauri kwarai da gaske. Wannan azaba da ta same su ta wannan iska, babu shakka iska ce da dan adam bai taba ganin ta ba tun kafuwar duniya, saboda haka azaba ce mai tsanani. Wasu malamai suka ce najjaina ta farko, najjaina hudan wallazina amanu ma'ahu, ana nufin wannan azaba ta duniya. Wa najjaynahum min azabin ghaliz, ana nufin azaba ta lahira, anan mun tsiratar da su, sannan kuma a lahira ma za mu kubutar da su daga azaban lahira. Kuma ishara ne zuwa ga cewa wannan azabar da ta same su anan azaba ce wacce take karama in an kwatanta ta da azabar da za ta same su a lahira. Shi yasa cewa la azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun, azabul lahira sai ta fi wulakanci. Shi yasa wasu malamai suka ce azabun ghaliz, ana nufin ta lahira din. Allah ya ce wa tilka adun jahadu,
wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wa tabau amra kulli jabbalin anid, وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة, ألا إن عادا كفروا ربهم, ألا بعدا لعاد قوم هود.
فوانا شيني تأليك إن أبنجي أكن كسر النبي هود عليه السلام ده متانسا وانده زامو جي تفسيرن ان شاء الله. الله يكرمه وبي, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.